sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Tare da sallama a gare ku, Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da farko ga kanan labarai.
Hukumar kula da masu kaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ɗan Iraki kimanin 10,000 ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman sake ɓato birnin Mosul. Jiya Talata, ƙasar Gambia ta zargi kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya da rashin ɗaukar mataki kan laifukan yaƙi a wasu ƙasashen, yayin da ƙasar ke janyewa daga kotun. Sannan hukumomi a Afghanistan sun faɗi yau Laraba cewa wasu masu tsoron ra'ayi da ke da alaƙa da ISIS sun sace sun kuma kashe farar hula 30 a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man fetur ɗin Najeriya da ake kira NNPC ya musanta raɗe-raɗin cewa za a ƙara farashin man fetur. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani mai sharhi akan lamuran siyasa game da 'yan takarar shugabancin Amurka yayin da ake tunkarar zaɓe. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Nijar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi nazari akan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Hukumar kula da masu kaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan Iraki kimanin 10,000 ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman sake kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar daga hannun ISIS. Farmakin wanda ya kunshi sojojin gwamnatin Iraki da dakarun Kurdawa da wasu ƙabilu masu bin masabar Sunni da na Shi'a an fara shi ne makon jiya, kuma ya zuwa yanzu an kwato garuruka da ƙauyuka da ke zagaye da wannan birni, wani shi ne na biyu a girma a wannan ƙasa ta Iraki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a makon jiya cewa kimanin mutane 200,000 na iya rabuwa da muhallansu a farkon makonnin fara yaƙin na kwato Mosul, kuma ƙungiyoyin jinƙai za su iya taimaka ma mutane 70,000 ne kawai kafin ma a yi nisa da yaƙin. Ma'aikatar kula da marasa muhallai da 'yan gudun hijira ta Iraki ta faɗi yau ɗinnin Laraba cewa adadin marasa muhallai na ta ƙaruwa, kuma tun daga ranar Talata da aka ga cincirindon mutane 300,000 na gudu daga birnin Mosul, adadi mafi yawa tun bayan fara wannan yaƙin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya Talata cewa ta samu rahoton kashe-kashen mutane ba bisa ƙa'ida ba da ISIS ke aikatawa a cikin birnin Mosul da kewaye, da kuma garkuwa da farar hula da 'yan bindigar ke yi. To amma mai magana da yawun sashin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Rupert Colville ya gaya ma manema labarai a Geneva cewa ba a tantance waɗannan rahotannin ba, ciki har da mai cewa ISIS ta kashe tsoffin jami'an 'yan sandan Iraki wajen 50 waɗanda a da suke tsare da su a wani gini a bayan garin Mosul, da kuma rahoton cewa mayakan sun kashe farar hula 15 a ƙauyen Safina suka jefa gawarkinsu cikin kogi.
Jiya Talata, ƙasar Gambia ta zargi kotun manyan laifuka ta duniya da rashin ɗaukar mataki kan laifukan yaƙi, yayin da ƙasar ke janyewa daga kotun, kamar yadda ƙasashen Afirka ta Kudu da Burundi ke janyewa daga kotun, wato suka janye a farkon wannan watan. Ministan labaran Gambia, Sharif Bojang, ya zargi kotun da nuna bambancin launin fata da kuma auna 'yan Afirka a hukunce-hukuncenta. Abin da ke kawo hakan kuwa shine kotun ta ICC duk da kiranta da ake yi kotun duniya. A hakika kotu ce ta turawa ta ƙasa da ƙasa ta cin mutunci da kuma kuntata ma masu wato sauran jinsuna musamman ma 'yan Afirka a cewa Mr. Bojang a gidan wani talabijin na ƙasar. Banda guda ɗaya dukan jerin bincike goma da kotun ta manyan laifuka ta gudanar a duniya ya zuwa yanzu a ƙasashen Afirka ne. Al'amarin da ya sa wasu a Gambiyar ke ganin kotun ba ta ɗaukan mataki a kan laifukan yaƙin da ake tafkawa a wasu ƙasashen. Akwai ƙasashen yamma da dama aƙalla 30 da suka aikata munanan laifukan yaƙi a kan wasu ƙasashe masu 'yanci da kuma jama'arsu tun bayan da aka ƙirƙiro kotun ta ICC. To amma babu ko ɗaya daga cikinsu wa'annan ƙasashen na yamma da aka gurfanar a cewar gwamnatin Gambiya a wata takardar bayani.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Afghanistan sun faɗi yau Laraba cewa wasu masu tsoron ra'ayi da ke da alaƙa da ISIS sun sace suka kuma kashe farar hula aƙalla 30 a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar. Waɗannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da hedkwatar lardin gwar mai cike da tsaunuka sun tayar da hankalin hukumomin yankin saboda shi ne karon farko da ƙungiyar ISIS ta yi ɓarna a yankin. Inda 'yan masabar shi'a ta al'ummar Hazara suke da rinjaye. Magoya bayan ƙungiyar ta'addancin wadda ke da tushe a gabas ta tsakiya sun fi kasancewa ne a lardin Nangarhar ta gabas da kuma wasu gundumomi na kusa waɗanda ke iyaka da Pakistan. Waɗanda abin ya rutsa da su sun je yin icce ne a kan tsaunukan kusa da garin. Saboda maganin lokacin sanyi, lokacin da mayakan ISIS suka damƙe su a cewar mai magana da yawun hukumar lardin Abdulhai Hatabi. Ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun karkashe waɗanda suka kama ɗin da daren ranar Talata. A daidai lokacin da jami'an tsaron Afghanistan tare da haɗin gwiwar mutanen yankin ke ƙoƙarin ceto su, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Afghanistan da ta ƙaddamar da wani bincike na daban. Kan kamawa da kuma kashe farar hula 30 ɗin, abinda ta kira ƙazamin laifi. Wani mai magana da yawun taliban mai suna Zabihullah Mujahid ya ce ba ƙungiyarsu ba ce ta aikata. Ya ce rahotannin da ke alaƙanta taliban da kisan farar hula ba wani abu ba ne illa farfaganda.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A cikin makon nan ne kamfanin man fetur ɗin NNPC ya bayyana cewa ba zai ci gaba da sayar da man fetur a farashin naira 140 wato 145 ba, amma kuma hakan baya nufin za a ƙara farashin man fetur. Amma sai dai wasu na ganin cewa zancen fa na iya canzawa. Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya musanta raɗaɗin ƙara farashin man fetur daga naira 145 kan lita ɗaya. A wani taro a Lagos, daraktan sashen gurɓataccen mai na kamfanin Mr. Mele Kyari ya ce kamfanin ba zai iya ci gaba da sayar da man kan lita naira 145 ba, don hakan na tarawa kamfanin bashi. Take dai jami'in labarun kamfanin Garbadin Muhammad ya ce ba a fahimci abin da Kyari ke nufi ba ne, kuma san ba batun sauya farashin litar man.
Dalilan ma da za su sa ƙara kuɗin man ba su taso ba, akwai da rahotanni da aka ɗauka saboda wani taron ƙara ma juna ilimi da aka yi a Lagos, wani daga cikin ma'aikacin wannan wurin yana cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Bayanin da shi ne yana ba da bayani ne akan dalilan da ya sa watakila dalilan mai suke kokawa shi ne sai ce ba da dalili, sai kuma su masu watsa labarin suka ɗauka kamar yana cewa za a ƙara kuɗin mai, to ba haka ba ne, ba wannan uzurin ko kaɗan. Muna da wadataccen mai aji duk wannan lokacin da na hutu, misali da ake san sa ran lokaci ake samun yamma, muna da isasshe wanda zai wuce ma wannan lokacin insha Allah.
Dan ƙungiyar ƙwadago ɓangaren Ajero da ke da ƙungiyoyin ma'aikatan fetur Comrade Nasir Kabir ya ce da irin raɗe-raɗin nan akan wayi gari da ƙarin farashin litar.
Ai shi Kyari ya fito ya magana, wato kaga kenan kamfanin suna amfani da mutane biyu, wannan ya fito ya faɗi magana, wannan ya fito ya ƙaryata. To saboda haka mun rasa gane wanne ne gaskiyan a ciki, amma mu abinda muka gane shine in kaji irin waɗannan abubuwan suna faruwa ana tabbacin cewa zai faru ne. Ai lokacin da suka ce su ƙara zuwa 145 haka suka dinga ƙaryatawa, sai gashi sun fito rana tsaka shugaban kasa ya san wahalar da mutane suke ciki a kasar nan ya fito ya sanar da cewa babu yadda za su samu kudaden shiga da kuma ayyukan da za su yi sai an ƙara mai zuwa 145 da gaske suke suna so su ƙara kudin nan to ina so ni gwamnati ta sani ba abin da aka wa mutane da kudaden da aka karba na baya na 145 kada gwamnati ta kuskura ta yi wannan yunkuri dan ina mai tabbatar maka mun tafi har Lagos mun je mun yi binciken mu ta karkashin kasa mun gano cewa kullakulla ake yi a ƙara man nan zuwa 145 zuwa 200 ko kuma a ce kadan ne a cikin 200 bai kai ba saboda haka mu sai dai su yaudaru waɗanda ba su sani ba amma mun sani
kakakin NPC Garba Din ya buƙaci ƴan Najeriya da kasu damu da labarin da yake mara tushe ne
wannan abubuwan ba su taso ba ita hukumar ƙara kuɗin nan ba ta magana ta ce za ta ƙara ba tun da ba NPC a ba take ƙara kuɗin ba NPC ita ma kasuwanci ne take tana siya tana saidawa saboda haka ina tabbatar da mai mutane iyakar sanina a wannan lokaci ba wannan magana yanzu magana ƙara kuɗin mai
ƙarin farashin litar mai da gwamnatin Buhari ta yi daga naira 87 zuwa naira 145 bai haddasa wata mummunar zanga-zanga ba don mutane na da ra'ayin gwamnatin na da manufa mai kyau tabbas ƙarin farashin ya ƙara sanya mutane kashe makudan kuɗi ga lamuran sufuri ba shakka hankalin mutane ya tashi ainun da wannan sabon rade-raden Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasira Adamu El Hikaya Yayin da ake ta shirye-shiryen zaben shugaban kasa a nan Amurka nan da makonni biyu, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da 'yan takarar na Amurka. Abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi hira da Dr. Safiyana Alime Biyar wanda ke da zama a nan Amurka akan irin abubuwan da ake bukata ga dan takara ga abin da Dr. ke cewa.
To ya kamata dai dan siyasa zama yana da taka tsantsan idan kana da ra'ayi na yin siyasa haka tai zurfi sosai to ya kamata ka zama mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne wanda yake jajircewa da tsayawa kan aikinsa baya wasa da shi baya sace da shi ko kadan kuma ya kamata mutum ya sani cewa yana bukatan dukkanin jinsi dake kasar nan tunda in ka lura kasar nan jinsi ne akwai bakakin fata akwai fararen fata akwai kuma fararen fata wanda ake kiran su Mexicans da sauransu minorities so ya kamata duk mutum ya zama cewa kowane bangare yana kula da su yana ba su haƙƙin su kuma yana taba su a koda yaushe ba wai sai bukata ta zo ta zabe ba in ka lura kamar ita Hillary ta kashi al'amura na taimakawa yara da mata da matasa da kuma bakaki tun daga jami'a ma da ta kare haka ta ci harkar taimakawa da sauransu amma shi kaga Trump bai ma shigo wasu al'amura na rayuwar jama'a ba sai lokacin da yazo bukatar shugaban kasa ne ya fara cewa yana so ya jawo wannan bangare da wancan bangare ya hada kansu wanda kaga a shekarun da ya share a kasan nan sama da shekaru 30 da wani abu yana hudar kasuwancin sa ba abun da yasa a gaban sa in banda harkar kasuwancin sa
yau wato Dr. Safiyan yan Afirka a gida suna da aqidar rikau da rike abubuwa na batun da'a haka amma in suka zo nan sai su bi jam'iyyar da ta raja ga abar kowa ya shanta case wani abu mai kama da haka su zama ƴan democrat kana ganin me yake kawowa wannan
ka san rayuwar mu ta gida da ta nan da bambanci can gida kowa yana rayuwa ne kamar sarki kowa yana abun da ya ga dama ba abin doka da ka'idoji ana kare doka kuma cin hanci da rashawa yayi katutuwa musamman mu a kasashen mu na Afirka to wannan shine ummul abaisin samu wannan matsalolin wanda in mutun yazo nan kuma dole ne ya bi ka'idoji da doka to kuma kaga mu da muke zuwa nan tunda bamu saba da dokan ba sai ta zama zaka ga tana dan mana wahala so shi yasa kaga mutane sukan gudu zuwa inda suke ganin za su dan samu sassauci da sauki ta jam'iyyar Democrat kamar jam'iyya ce ta a tausaya wa talaka a kuma dan sassauta kuma a zama cewa ana dan ba da wasu ƴan damammaki kamar su Republican za ka ga cewa su kuma jam'iyya ce kawai ta ƴan jari hujja kawai ƴan kasuwa ne da masu kuɗi na ƙasar nan wanda suke so su abin da suka ga dama za ka ga yawanci su suka fi yawa a can musamman su a nan za ka ga maganar harkar biyan haraji duk ƴan kasuwa yawanci za ka ga ba sa son harkar biyan haraji ka gansu a jam'iyyar Republican saboda suna kokarin tasu biya haraji kan a ringa tatsar su da yawa da sauransu
Dr. Safiyan Alime Biyar kenan wanda yake da zama a nan Amurka Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta kafa wani kwamiti wanda zai yi nazari akan hanyoyin aiwatar da kwaskwarima ga wasu dokokin zabe da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar. Sai dai tuni wasu 'yan siyasa suka fara bayyana shakkunsu game da zahirin manufar wannan yunkurin. Wakilin ma'ayamai Sulaiman Munu Barma ya aika mana da wannan rahoton.
Dokokin da wannan kwamiti zai tantauna a kansu a tsawon makonni biyu don gabatar da shawarwarin gyaran huska sun hada da sashe na 48 na kundin tsarin mulkin kasa, wanne yake fayyace adadin kwanakin shirye zaben shugaban kasa kafin shudewar wa'adin shugaba mai ci, sai kuma wasu dokokin kundin zabe da suka hada da wacce ke tsara ka'idodin ayyukan hukumar zabe da dokar da ta shafi tsarin zaben 'yan majalisar dokokin kasa da na shugaban kasa da na shugabannin kananan hukumomi da na zaben raba gardama. Malam Yahaya Garba na mai magana da yawun wannan kwamiti.
Da sanin kowa ne zabe wanda ya wuce an lura da dokokinmu na zabe suna da kurakurai wanda ta kamata a gyara su. Kwamiti biyu ne, yanzu wanga kwamitin kwararru ne na minista na cikin gida, yanzu shine za su diba waɗannan dokoki. Tunda an kawo demokrasiya a Niger an san da code electoral, wannan doka guda ce ake doka. To yanzu kaga in an ka gyara cikin constitution, in an ka ce cikin constitution ko law organic ce ko kuma law simple ne, kenan kaga tun daga nan an tsaida an gyara wannan matsala, kenan sai a yi law guda wanda ake cewa code electoral.
Shugaban jam'iyyar Model ma'aikata dan takara a zaben shugaban kasar da ya gabata Alhaji Tahiru Gimba na cewa akwai wata boyayyar manufa a bayan wannan yunkuri na gwamnatin ta Niger.
Kace in mai wadi baya da hankali, kai mai shorare, kai mun kanka gali ka washe ka dabba. Mun ji an hido sanarwa, an ci an ga hukumiti na masu mulki za su canje-canje cikin constitution da wani kundin zabe da wani wane da wane ne, na a samu hanyar a tahi referendum ne a canza kundin mulki. Mun ji ma'ana sun ai wani tazarci ciki, kawai zagaye ɗaya za a ba shugaban ƙasa lokaci guda, za a ba shi shekara 8 ko 7, amma zai fara cikin lokaci. Don muna son mu gani ko menene abin zai aifuwa, amma mun san nufin yana da girma sosai. To ce nan wanda ya ce ya haɗa gatari sai ka riƙe mishi bota.
Sai dai kakakin kwamitin bugo da ƙari sakataren majalisar CNDP Yahaya Garba ya musanta wannan zargi.
Zancen da an kai wurin CNDP cewa aka yi a system kin gabaɗaya tsarin ma na zaɓe an ka ce a zo a diba, ka shi da magana take. Kenan duk wani zancen wani constitution wani ne za a san constitution. Mutane sun haro ruru suna cewa a to miye ne wanga abu za a taɓa constitution, za a canza kundin tsarin mulki. To ba haka ne ba. Ba daidai da gwamnati committee ba, imma da kowane zance can daban a neme ta, amma ba daga nan ba.
Kundin tsarin mulkin kasar Niger a sashensa na 175 ya haramta aiwatar da duk wani gyaran huska wa ayar doka ta 47 mai kayyade cewa shugaban kasa ba zai iya zarce wa'adin mulki biyu ba. Sai kuma ayar doka ta 185 da ke akuwa ga waɗanda suka yi juyin mulkin Fabrairun shekarar 2010. Soma ayyukan wannan kwamiti mai membobi 18 galibi jami'an ofishin ministan cikin gida da wakilan hukumar zabe da na 'yan siyasa ya zo ne a wani lokacin da wasu masanan doka suka fara taron karawa juna sani akan tsarin mulki mai ruwa biyu a Niger. Abin tuni jamhuriyar Niger ta huskanci rikita-rikitar siyasa a shekarar 2009 bayan da shugaba Tanja Muhammadu ya kuduri aniyar zarcewa akan karaga ba tare da la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya yi tanadi ba, lamarin da ya ba sojoji damar hamɓarar da shi daga kujerar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Munu Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Garba Sule Karaku Saminaka, mazaunin birnin Boston a jihar Massachusetts. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin albashin da ya ce yana samu a aikin sharan hanya, wanda ya ce yana yi baya ga aikin bada magani, kuma ya ce albashinsa na sati guda shi ne na wata uku a gida Najeriya. To amma menene mukaminka a gida a wannan lokacin?
A lokacin fa mukamina a aikin da nake yi Ina wajen level 12 ne.
Mataki na 12.
Mataki na 12 step 5.
Watan na fahimce ka wato gida akwai babban mukami amma ba kuɗi.
Ba kuɗi.
Na akwai kuɗi kuma ba babban mukami.
To anan na samu yadda nake domin lokacin da nazo nace zan yi karatu dinnan gwamnati na Kaduna state a lokacin suka ce ba za su yi sponsor dina ba.
Me za su baka?
Mun ƙara yi. Ba scholarship ba sai dai in zan biya mu kaina nace to zan yi. To da wannan aikin nake biyan kuɗin makaranta Allah da ikonsa kuma na nemi izinin a bani in je in yi study rubu da sai duk akai duk yadda ake bin bisa ka'ida na bi har ta kai mu ga lokacin da nake nema da study leave na ya kare sai na nemi izinin a mun extension duk akai aka zo kuma nazo na nemi izinin study leave da sai nan da ya kare na nemi leave of absence da ya kare to sai yayana da yake tsohon ma'aikacin civil service ne sai sai mun to karo rasa service ina a gwamnati je maza rubuta takardar voluntary retirement domin in samu benefit ina to Allah da ikonsa to haka ko aka yi
eh ka rubuta takardar bara aiki domin ka samu
dan
abin hisani
yawa to haka ko aka yi to a lokacin nan ina cikin wannan makaranta ina aiki ina samu to Allah da ikonsa ɗan uwa da abokan arziki sai da na biya ma mutum tara zuwa haji da wannan aikin sharar leburancin da nake yi
turka shi
to sai ta kai maga wannan aiki da nake yi sai mutane suka fahimci cewa ai anan a America ba ma wani aiki nake ba aikin shara nake su sun dauki aikin shara ma da tantancen wani abu ne to sai ta kai mu ga Allah ya hada ni da wani kuma mutumin zuntu shi ya riga ni zuwa nan kasan ana ce mishi Shaibu Zuntu sara da shekaru yana nan na same shi shi kuma aikin makanike yake yi sai ta mun kai wannan aikin sharin da kake wahala ne ka zo a kanakancin nan dunnan duk awa ɗaya abin da ake caji komai kankantan gyara dala 100 ne ka zo in motarka tayi dala tayi awa 3 a wurin gareji ga abin da za a biya ka zo ka taimaka ka miƙo wannan spana ka miƙo wancan ni dai ba makanikin ba
eh
labari ya zo gida cewa wai ina kanikanci
ka ba shara ka koma kanikanci
yawa ai ba san ma na wannan shara ba so wannan kanikancin da nayi sai aka dauka cewa a wai yaya za a yi wa kowa ya san martaba na ya san matsayi na anan a asibitin kofan gayan sai aka ji labarin wai ai gashi na zo na zama makaniki to anan a gida a Najeriya inda na sani inda na fi wayo makaniki yana da muhimmanci yana da daraja yana da martaba amma mu ba mu sani ba yanzu da wani makaniki Allah zai taimake shi sun lube ya zo nan kasan aya hai wallahi na tabbatar mana da masu sauraron mu
me yasa ka ce haka
yawa saboda abin da zai samu a gida yanzu kaga yanzu ko mota muke saya kaga ina aikin sana'an sai motoci turo a sayar a gyara babban motoci ma wanda in ka saya nan ka turo su nan aka gyara a gida ba karamin alheri zaka samu ba amma idan ka ce zaka yi gyara a nan salonsa an tana kara in ka ce zaka yi gyara a nan to in ka kai wurin masu warda sai sun caje ka dala 200 ko kuma ka sai sabuwa full ka sa to kaga ko in ka turo ta gida a nan makanikan mu kana bada naira 50 ko naira 200 sai ta ga an maka wallanta an gyara
lahiya lau
to ka gani idan kuma injin oil ne ma za a canza maka a nan America ko ka ci ko ka so sai ka ba da dala 50 to in ka tarla da dala 50 ladan fa mai canzawa kenan kai kuma za ka sai flogi kai za ka sai injin oil sai za ka sai oil filter sawan kawai da zai juye ka ba shi dala 50 ka canza dala 50 nawa ne a gida yanzu to yanzu ka duba ka gani yanzu kana da naira 1,000 ko 2,000 bai wuce ko 3,000 ba ka sai injin oil ɗin ka sai wannan ka ba makaniki sa maka zai yi a guje har yana godiya to kaga bambanci sai suka dauke ni kaman wato ina wani aiki ne mai kaskantacce
ba san sani da ke cikin al'amarin ba kenan
yawa ba su sani ba to sai kasance kuma mutanen ran juma'a idan sun ganni da kayan gida zan je masallaci sai su karanga mallam mallam
anan din
dauke anan America
eh
sai su roke ni idan za su yi wani sha'ani sai na iya tire
to
irin suya na gida sai in ce musu na iya
to
to ni kuma daman a samu naka duk abokane na da su Alhaji Alhassan na Audul Cifa da wani ana ce mai komanda Sale a wurinsu na ga yadda ake gasa tsire a wurinsu na koyi tsire
turka shi Hausawa suka ce sana'a goma maganin mai gasa cinjin bakin aiki ko gama kadan ya diba daga bada magani aka koma noma a gangara sai sharan hanya yanzu kuma mun jiyo ya iya tsire ma wasare to a biyo mu cikin shiri na gaba domin jin shin ko Alhaji Garba ya taba sana'a tsire ne kuma yanzu a madin bakon namu Alhaji Garba Sule Krako sami naka da Julie Gresham wacce daidai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda tace salam BOA Hausa hakika yunkuri da shugaba Buhari ke shirin yi na ciyo bashi daga kasashen waje wannan yayi daidai ganin yadda kasar mu Najeriya tattalin arzikinta ya shiga halin tangal-tangal da fatan Allah ya bashi iko haka dan samun ci gaba mai dorewa a kasar mu Najeriya Sai kuma wannan sakon yace nasarar da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta samu na cafke tsohuwar ma'aikaciyar jarida ta BBC Hausa wato Hajiya Jamila tabbas hakan bai zo mana da mamaki ba Bahaushe na cewa mara gaskiya ko a ruwa jibi yake fatan mu dai za a yi mata adalci wajen yanke hukunci idan bincike ya tabbatar da ta aikata laifin Allah ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba amin wasika daga baba ga na Ibrahim Zangon Daura ga wani sakon kuma da yake cewa salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya yunkurin da shugaba Buhari yayi na sake ranto bashi daga kasashen waje san bai dace ba ina kudaden da ya kwato a hannun bar gurbin yan siyasa ayi amfani da su mana daga Alhaji Mele Yusufari
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice hukumar kula da masu kaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan Iraki kimanin 10,000 ne aka raba da muhallansu tun bayan soma yakin nan na neman saki wato birnin Mosul. Jiya talata kasar Gambia ta zargi kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya da rashin daukar mataki kan laifukan yaki a wasu kasashe yayin da kasar ke janyewa daga kotun hukumomi a Afghanistan sun fadi yau Laraba cewa wasu masu tsauraran ra'ayi dake da alaka da ISIS sun sace suka kuma kashe farar hula akalla 30 a wani lungu dake yankin tsakiyar kasar Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce manufofin yar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton game da Syria na iya haddasa wani yakin duniya. Ya kamata mu maida hankali kan ISIS. Bai kamata mu maida hankali kan Syria ba, a cewar Trump a wata hira da kafar Reuters. Muddin muka yi na'am da manufofin Clinton to sannu a hankali. Za mu fada yakin duniya na uku inji Trump. A karo na biyu cikin kwanaki biyu shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte yayi barazanar yanke hulɗar soji da Amurka.
Masu saurare iyakacin shirin namu na yanzu kenan sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Iron Otuku ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin yau da gobe.